Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdice tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau, Alhamis ta farko a watan Yuli shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Wani bincike da aka ya nuna cewa musgunawar da Beijing take yi wa 'yan guhura a kasashen waje ya bazu zuwa kusan kasashe 30 a sassan duniya. A ranar Laraba da ta gabata, Amurka ta sake jaddada ci gaba da goyon bayanta na kwashe dubban 'yan Afghanistan waɗanda suka taimaka wa sojojin Amurka a lokacin yakin kusan shekaru 20 a Afghanistan. An samu kamfanin Donald Trump da kuma babban jami'i mai kula da harkokin kudinsa bisa da laifin da suka samu asali daga masu bincike a New York kan harkokin kasuwancin tsohon shugaban kasar.
Kanin labaran kenan. Iyayen yaran da aka sace a makarantar Islamiyya da ke garin Tegina na jihar Niger, Nigeria, sun shiga wani sabon tashin hankali bayan kubutar waɗansu ɗalibai biyu da suka bayyana akubar da aka gasa musu.
Wannan da ta dawo take bayanin cewa cikin 180 daga cikin yaran nan ma ba sa iya tafiya, ƙawahuwansu ya kumbure. Da ka gata ita karan kanta wakatin da ta dawo, ko kai daga gidan jarida sai ka zubar mata da hawaye ko da ba kai ka haife ta ba.
Sai kuma shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar ke gabatarwa, wanda a yau ya maida hankali akan halayyar jarirai. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani bincike da aka yi ya nuna cewa musgunawar da Beijing take yi wa 'yan guhura kasashen waje ya bazu zuwa kusan kasashe 30 a sassan duniya. Musamman saboda waɗannan gwamnatocin kasashe da suke karɓar bakuncinsu suna tsoron ƙarfin ikon Beijing da kuma tasirinta. Rahoton wanda aka yi wa take da ba wurin gudu balle ɓoyewa tsarin China na takurawa 'yan guhuru ya yi nazarin hanyoyin da China ta yi amfani da su don rufe bakin 'yan guhuru masu adawa da su da ke wajen iyakokinta. Rahoton wanda na haɗin gwiwa ne da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Object Society for Central Asian Affairs da hukumar kare haƙƙin 'yan guhuru suka haɗa ya bayyana cewa akalla ƙasashe 28 a faɗin duniya na da hannu dumu-dumu a cikin cin zarafin da China ke yi wa 'yan guhuru, tare da ƙasashen gabas ta tsakiya da arewacin Afirka a matsayin waɗanda suka fi kowa laifi. Bradley Jardine, daraktan bincike a ƙungiyar Object Society kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka wallafa rahoton, ya faɗa wa BOA cewa Beijing ta yi amfani da hanyoyi da dama don cin zarafin 'yan guhuru da suke zaune a wasu ƙasashe, ciki har da amfani da leƙen asiri da satar bayanai da kuma fitar da gargaɗi mai tsanani ga ɗaiɗaiku ta hanyar 'yan sandan ƙasa da ƙasa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An samu kamfanin Donald Trump da kuma babban jami'i mai kula da harkokin kuɗinsa bisa da laifin da suka samu asali daga masu bincike a New York kan harkokin kasuwancin tsohon shugaban kasar. Wannan bayani ya fito ne daga bakin wasu mutane biyu da suke da masaniya kan lamarin, waɗanda suka yi magana da kamfanin dillancin labarai na Associated Press bisa sharaɗin sakai sunansu. Sai dai ana ci gaba da sirranta zargin tuhumar kan Trump Organization da babban jami'i mai kula da harkokin kuɗi Alan Weisberg a jiya Laraba, amma ana sa ran za a bayyana ta yau Alhamis. Trump ya ce kamfaninsa bai aikata wani laifi ba, kuma ya yi shagulatin ɓangaro ga binciken a matsayin bita da kullin siyasa. Binciken ya haɗa da abin da kamfanin ya ba wa shugabanninsa, ciki har da amfani da gidaje da motoci da biyan kuɗin makaranta.
To, an jima kaɗan, Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labarai. Amma kafin nan, bari mu faro takon da batun ɗaliban makarantar Islamiyya da aka sace a jihar Niger sama da wata guda da ya shige, da aka bayyana cewa yana yiwuwa yunwa da wahala ta hallaka galibinsu idan ba su samu taimakon gaggawa ba. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
Rahotanni daga garin Tagina da jihar Niger, Nigeria na nuna cewa biyu daga cikin ɗaliban makarantar Islamiyyar Salihu Tanko sun tsere daga hannun 'yan bindiga. Yanzu dai sama da wata ɗaya kenan waɗannan ɗalibai su 148 suke hannun 'yan bindiga, ba tare da samun nasarar kubutar da su ba, duk kuwa da kokarin da gwamnatin jihar Niger ta ce tana yi akan hakan. Malam Abubakar Garba Alhassan shine shugaban makarantar, yayi karin haske akan yadda waɗannan ɗalibai guda biyu suka kukuto daga hannun ƴan bindigar.
Alhamdulillah, yaran da sun gudu sun dawo sun ballata tashoyin binnin gwari, jama'ar ba suka kama suka karɓe su suka danka su a hannunmu. Alhamdulillah, mun kai su asibiti, kuma ɗaya daga cikinsu dai tana da fahimta tana gane mutane, amma ɗaya daga cikinsu ta ɗan samu kamar mantau don ba za su iya gane gidansu ba.
Na'am, to su nawa ne suka gudu?
To su biyu ne suka samu suka kubuto.
To sun gaya muku yanda aka yi suka samu suka gudu? Abin nan ita mai maganan.
To sun yi bayani tunda sun ce lokacin da aka zo kwasan su a canza musu wani wuri daga inda suke za a ƙara shiga da su can cikin kumomin daji, sai su Allah ya taimake suka dan fita haka daga cikin inda aka keɓe su. To ba a gan su ba, sai aka wuce aka bar su a nan. To shi ne suka dinga bi cikin daji kenan, suka kwana biyu suna tafiya cikin daji, suna tafiya har Allah ya sa suka iso kenan.
Haka zalika shugaban makarantar Malam Garba Alhassan ya koka akan yadda ya ce gwamnati ta ƙi motsi mai ƙarfi domin ganin an kubutar da waɗannan ɗalibai.
To gaskiya da farko gwamnati ta yi wani kokari, amma kuma yunkurin ba mu kai daga ci ba. Da sai wannan yunkurin kuma gaskiya ba ta sake motsawa ba, ta yi shiru ta dunkula hannunta. Kuma mu gaskiya kaga ƴaƴanmu na daji, duk kokarin da aka yi da ba a kai daga ci ba za mu ga kasashen kokari ne. Wannan da ta dawo ta ce bayanin cewa cikin 180 daga cikin yaran nan ma ba su iya tafiya, ƙafafuwansu ya kumbure. Da ka ga ta ita karan kanta wakaɗin da ta dawo, ko kai da kake ɗan jarida sai ka zubar mata da hawaye ko da ba kai ka haife ta ba. Domin ƙafafuwanta sun mukaɗe da ka san sun shanye, rami za ka iya tura marhin biro a cikin ramin ƙafanta inda aka cire mata ice a ciki. Ruwa yake ta fita, ba ta iya sa takalmi, ba ta iya tafiya sai da ɗauke ta. Ƙasusuwan ƙirjinta ga sunan ƙirgaggu lafiya lau za a gansu. Uska ya tsane yadda ka san ta sa wani abu a bakinta, yadda bakin ya wani turowa waje. Kwana 30 da wani abu da riga guda da wando guda a jikinta, sannan babu wanka ba wanki.
To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce duk da yake tana halin tsaka mai wuya akan batun kubutar da waɗannan yara, amma tana nan tana iya ƙoƙarinta. In ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane.
Gwamnati ta fi tsaka cikin wani tsaka mai wuya. Na farko, in aka ɗauki tsarar matakai kila wani abu ya faru wanda yake suya suna fargaban wannan. Na biyu, wannan sulhun da ake so a yi da kuma neman kuɗin da suke na kwansa, shin tsawon lokaci ne wannan zai kai mu? Ana ƙoƙari iyaka, amma waɗansu abubuwan ba san bayyana su ba.
To koma dai wani hali ake ciki, fata dai Allah ya kubutar da waɗannan ɗalibai da akasarinsu ‘yan ƙasa da shekaru 13 ne. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Gaida na Batsari, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad da ƙarin bayanai kan halin da duniya ke ciki.
Labarin annobar COVID-19 a Amurka shekara ɗaya da ta gabata shine kwantar da marasa lafiya a asibiti da kuma sauye-sauyen ka'idodi daga jiha zuwa jiha, sannan da fata tare da jiran samun allurar rigakafi, yayin da ƙasar take kan hawar kamuwa da cutar zagaye na biyu. Wannan zai zama wani dogon jira kuma mai raɗaɗi, tare da ƙarin miliyoyin waɗanda suke harbuwa da dubban ɗaruruwan mutane da za su mutu. To sai dai labarin shekarar 2021 wani ɓangaren shine kan allurar rigakafi da nau'ukan ƙwayoyin cutar biyu masu alaƙa da gasa waɗanda suke shirin sauya rayuwar Amurkawa. Dr. William Shapner, farfesa a sashen cututtuka masu yaɗuwa a asibitin Jami'ar Vanderbilt, ya shaida muryar Amurka cewa yayin da Amurka ta samu ragowar waɗanda suke kamuwa da cutar sosai, ci gaban ya tsaya, kuma nau'in cutar na Delta yanzu yana kama mutanen da ba su yi allurar rigakafi ba. Yayin da suka kama hanyar maida ƙasarsu kan turbar demokuraɗiyya da zaɓe, jami'an Sudan na bayyana fatan cewa gagarumin mun bunƙasa tattalin arziki da bankin ƙasa da ƙasa ya samar a wannan makon zai share basussuka na shekaru da dama da daidaita al'amura. Gwamnatin riƙon ƙwarya yanzu ta samar da hanyar da za a yafe wa Sudan bashi, ta yadda za a janye bashin cikin ƙanƙanin lokaci. Firaministan Sudan Abdullah Hamdok ya faɗa a wani jawabi da ya yi wa ƙasar a daren Talata. bayan da asusun ba da lamuni na duniya ya amince ya fi mata bashin dala biliyan 50 da kuma dala biliyan 2.4 ta hanyar tallafi.
Shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum da gwamnan jihar Borno Baba Gana Zulum sun isa jihar Jifa inda za su tattauna kan makomar 'yan gudun hijira. Ga wakilinmu Sulaiman Muni Barma da ƙarin bayani.
Lokacin da shugaban kasar Nijar ya iso filin jirgin saman Difa kenan, inda gwamnan jihar Difa Isa Lamin da takwaransa na jihar Borno Baba Gana Umar Zulum da shugabannin al'ummar jihar ta Difa suka tarbe shi a wuni na farko na ziyarar kwanaki uku da zai gudanar a wannan yanki. Batun tsaro da ayyukan mayar da dubun dubatar 'yan gudun hijirar cikin gida da na Najeriya zuwa garuruwan da suka fito na kan gaban abubuwan da za a tattauna a yayin wannan haduwa. Ga abinda jama'ar gari ke cewa a game da wannan ziyara.
Yanzu ka jiba yau duk jihar Difa ga kasuwan ban bude ba. Musulmin kasuwan ne ɗan ma'aikata ne duka gaba da har makarantu duka. Muna jira Allah ya kawo mana zaman lafiya. Allah sa ya maida Difa mu irin ta.
Sunana Bintu Bande ana ce mini Bintu Musa Farlomi. Ya mai ne sora muka zo wannan. Zaman lafiya muke so abu cikin da yanzu ya soma munu gashi zaman lafiya yana so ya tai gaba da kyau da kyau ya gaira mu kasa. Ɗan gudu hijira su koma garin su su zanna su ji dadin su su yi noma su na tattashe su yi noma su da arziki ya shiga cikin Nijar.
Bayan da ya isa masauki, Muhammad Bazoum da ke samun rakiyar ministan cikin gida da na tsaron ƙasa da babban komandan rundunar mayakan Nijar ya ziyarci barikin sojan zone de defense numero 5.
Nous avons dû trébucher, nous avons dû tomber.
Yace mun yi fama da tuntube a can baya, mun yi rashi amma kuma mun tashi tsaye da kafafunmu. Yau da gobe ta sa kun ƙara gogewa. Kokarin da kuke bayarwa a 'yan watannin nan ya yi matuƙar tasiri sosai wajen samun nasarori sakamakon jajircewa da ƙwarewarku. Saboda haka ne na zo in jinjina muku in kuma ce muku muna kan hanyar samun galaba, saboda kun gwada ku mazajen daga ne. Ko a shekaran jiya nan ma kun gwadawa abokan gaba cewa ruwa ba sa an kwando bane, kun fatattake su sosai. A yau da safen nan al'ummar Difa ta ba mu tabbacin gamsuwa da ayyukan da kuke yi.
Leur attachement et leur fierté de ce que vous faites.
Matan soja sun yaba da abinda suka kira sauyin da shugaban ya samar a fannin tsaro.
Gaskiya mun ji dadin hawan bazin civilian, gaskiya da mun zo mu insaste ya mission. Wallahi kuka muke mu da ɗiyanmu, amma yanzu hankalin mu a kwance. Wallahi daga avion ne mun ji dadin shi, gaskiya ko kwance hankali Allah zai gara.
Wallahi mun ji dadin tun da avion ya zo muna da kwanciyar hankali. Maza ma sun ji dadi gaskiya alhamdulillah, babu fargaba, kwanciyar hankali suke aiki yanzu, suna hitima dadi suke shi. Tun da sun ji sun hito akwai avion suna da kura suna jin dadi, mu ma muna jin dadi, muna musu addu'a Allah ya taimaka.
A ci gaba da wannan rangadi, shugaban kasa zai jagoranci taron kwamitin tsaro na kasa Conseil National de Sécurité a yammacin yau, inda zai zarce da tantaunawa da shugabannin al'ummar Difa akan makomar 'yan gudun hijira tare da batun farfado da ayyukan noma, kiwo da kamun kifi. A gobe Juma'a ake saran tawagogin Bazoum da Zulum za su bakunci garin Barwa, inda rukunin farko na 'yan gudun hijira sama da 2,000 ya koma gida a tsakiyar watan jiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 19,349,60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato sashen hausa.com ko kuma voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan halin sabon jariri. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu, barka da wannan lokaci.
ganin cewa jariri bai sabo za iya cewa yana da ma wani hali ko kuma dabi'u?
Za iya cewa yana da dabi'u daban-daban har ta kai ga wasu dabi'un saboda ba a fahimce su ba sai a dauka ko ciwo ne kuma har hankali ya tashi akan wannan din aje ayi wani abu wanda bai kamata ba.
Menene ma halin jariri sabon haihuwa?
Halayen jariri sabon haihuwa suna da yawa matukar gaske, amma sai mu takaita akan yaron da aka haife shi na ce shilau ya kai matsayin a haife shi wato ba bakwaini ba kuma an haife shi lafiya lau babu wata matsala. To idan muka yi takaita magana akan wannan wala Allah ma sauraron mu za su fahimci inda aka dosa. Shi dai jariri idan aka haife shi lafiya lau zai kasance nauyin shi yana tsakanin nauyin kilogram 2.5 zuwa kilogram 4, kuma za ta gan shi hannunsa a dunkule, sannan yakan jawo kafafunsa zuwa ciki, sannan jikin shi yayi kalar da a turanci za a ce pink, sannan ba su fa san haske ba, saboda haka za ka ga ko da shi suna kokarin rufe idanunsu. Kuma a wannan lokacin za a ce abu uku suka fi sani: cin abinci, bacci, sai kuka, sai kuma sauran dabi'u da ake yi na rayuwa, misali numfashi da buge-buge da motsi da sauransu wanda dukkan mai rai yake. Saboda haka da buƙatar a gane cewar akwai wasu abubuwan wanda idan jariri ya yi a wannan al'adar jariri ko kuma wannan ya fita daga al'ada akwai matsala. Misali ba za mu ɗau kamar yadda muka yi magana farko, misali maganar cin abinci. Jariri ana haihuwar shi don da ya zo lafiya kuma ya kai yadda ya kamata a haife shi ɗin nan, to a wannan lokacin ana sa shi nono zai kama. A ɗabi'ar jariri gefen bakin shi inda ka taɓa ta nan wajen zai, misali idan ka taɓa hannun hagu to zai juyo kan ne ta neman hannun hagun tunanin cewar nono ta nan gefen yake zai kai bakin shi. Wannan ɗabi'a da ba a gane ta ba wani lokaci takan kawo matsala. Sai uwa ta ɗauki jariri sai ta danna misali gefen hannun hagu tana ƙoƙarin wata tura kan shi ya sha nonon dama, to shi kuma sai ya yi hagu sai a ce ai baya karɓa wannan gefen ya fi so. Ba a gane cewar wannan wata ɗabi'a ba ce wanda a likitance ake cewa rooting reflex. Inda aka taɓa gefen bakin da aka taɓa to ta nan jariri yake juyo kan shi. Sannan idan ya kama nonon nan zai iya sha yana hutawa, saboda haka ba wai zai sha da ya ɗan tsaya ba a yi tunanin misali ya ƙoshi, a'a zai iya sha haka ya ɗan huta, wala Allah har bacci ya ɗauke shi. Sannan jariri irin wannan yakan kasance saboda cikin ɗan ƙarami ne, in ya ci abinci abinda zai cika cikin nan zai iya tsayawa a cikin ne zuwa tsakanin awa biyu zuwa awa huɗu. Saboda haka kenan ya kamata a ce duk bayan awa biyu zuwa huɗu zai ji yunwa zai ƙoƙarin neman abinci. Wannan al'ada shi ne ba wai ya fi cin abinci ba ne, saboda kamar tankin mota ne da za a ce misali bai fi ya ɗauki galan biyu ba, kuma kai kuma za ka yi tafiyar da watakila kana buƙatar galan shida, ka ga dole ka tsaya ka ƙara mai. Saboda haka suna da ƙaramin ɗan tumbi, saboda haka shi yasa suke sha akai-akai.
So tari za ka ga wani lokacin ma jariri daga ya ci abinci sai ya fara shaƙuwa, shin wannan abin damuwa ne?
To shaƙuwa ga jariri kusan a ce ita ma kamar al'ada, san kowane yaro yana yin shaƙuwa. To amma idan ya kasance wurin ba da nonon misali jaririn yana tsotsan kan nonon, irin wannan jaririn ya zai zuci iska da yawa, cikin bai cika ba amma iska sai ta cika cikin tamtam, waɗannan sun fi samun shaƙuwa ɗin da kuma gashi dai ciki ya cika amma kuma ana jin yunwa sai su fara koce-koce. Amma shaƙuwa ga jariri ba wani matsala ba ne, rage ta wurin shayarwa ɗin a tabbatar cewa shi tsinin kan nonon yana tsakiyar cikin bakin, lefen shi yana wajen bakin area nan wanda turanci ake cewa areola, haka idan ya sha sai ya zama iska da zai sha kaɗan ce.
Za ka ji Hausawa idan yaro yana shaƙuwa za a ce yana buɗe cikin shi ne, da gaske ne a cikin buɗuwa yake yi?
Cikin nan zai buɗe ne in ya ƙara girma, amma ba hawayi don yana shaƙuwa ba, shaƙuwa ba ta ƙara girma.
Ta yaya ma ake gane idan jariri wani abu na damunsa? Misali a cikin ɗabi'unsa akwai kuka, to yaya za a gane kukan na ɗabi'a ne ko kuma na damuwa?
Ana haihuwar jariri abinda yake fara yi shi ne kuka ne, sannan kuma a wurin jariri kukan nan wata hanya ce ta sadarwa wanda a turanci ake cewa communication. Saboda haka zai kuka idan yana jin yunwa, zai kuka idan wani abu yana damun shi, misali ko diaper ɗin shi wato ko tantan da aka dora mai yaji ce ko yayi tashi wurin yana damun shi ko da kaya aka sa mai wanda suke damun shi a jiki da bai ji ba sai ji dadin abun ba zai iya kuka ko da kuma bukatar jin motsin mutum ne a kusa da shi bai ji ba yana iya yin kuka saboda kuka wata hanya ce ta sadarwa a wurin jariri kuma yakan kasance jarirai sun fi kuka tsakanin sati 6 zuwa sati 8 na haihuwa bayan sati 8 akan dan samu saukin kukan yakan dan rubu amma kafin wannan lokacin sukan yi kuka sosai
to ko me dalili
kamar yadda ne bayanin cewa hanya ce ta sadarwa a lokacin ba a fara gane misali dabi'ar tashi ba kamar duk bayan awa nawa yake buƙatar nono kamar yaushe ne yake buƙatar wasa kafin a gama fahimtar shi sai ya kasance kukan zai ji yawa amma in fa an gane fahimtar shi misali a lokacin an gane ta ina ne an kwantar da shi ya fi jin daɗi wani irin girgiza ne in aka yi mai a hankali yake jin daɗi in ana shafa bayan ne yake jin daɗi an fahimci al'adunsa sai ya kasance ba za a samu matsala da shi ba amma kafin a gane al'adun nan nashi to duk buƙatar da yake yi zai faɗe ta ne ta kuka
akwai yanda ake bambance kukan damuwa ko misali kunzugunsa ya jike ko kuma kukan yana so kawai ya ji mutum kusa da shi ne akwai yanda ake ganewa ko kuma dai kawai kukan duk iri ɗaya ne
da farko ba lallai a gane ba kamar yadda ne bayani to amma a hankali idan mai kula da shi din na da kula sosai tana iya gane cewa wannan kukan na bacci ne wannan kukan na yunwa ne wannan kukan wasa yake so ya ji ba mutum kusa da shi wannan kukan watakila ya ji kadaifa ne a hankali za ta iya gane waɗannan bambancin amma da farkon fari ba za a gane bambancin ba
wasu irin matsaloli ne jarirai suka fi fuskanta wanda idan aka ga misali ko kukan ya wuce misali tunda su dai ba magana za su yi ba za a ce watakila kaza ne yake damun
su to akasarin yara akalla rana inda za a tara kukan da za su na jarirai sukan yi samun kamar kukan awa uku a rana to idan aka samu kuka ya kasance ya tsananta ya fi haka misali sannan kuma duk kokarin da ake yi na lallaɓa shi ko na bashi nono ko a duba a gani ko daifa ta jike ko a duba ko wani abu ya yi stitching a jikin misali kana iya sa kaya a cikin kayan akwai wani abu ko mai danko ko wani abu da zai iya karta fatar da sauransu duk idan aka duba wannan abubuwa wani lokacin ma abin da ake fara buƙatar yi wakila a ɗan samu ruwa a yi mai wanka ana yi mai wankan nan sai ka jiɗi duka ya tsaya wani lokacin kawai wasa yake buƙata wani lokacin kuma nono yake buƙata to idan ya kasance kukan nan duk wani abu da ya kamata a yi masa wanda zai sa ya yi shiru ya ke yin shiru to wala'allah akwai matsala sannan abin da ake kirkicewa ce ƙara kukan idan kukan ya fi ƙara da yawa akai ƙoƙarin kuma a lallaɓa shi yake sai ƙaruwa yake to wannan yana nuna da alamar cewa akwai wani abu da ke damun
misali idan an ba wa jarirai musamman ma sabon haihuwa in an ba su nono za ka ga sai a ce ba za a kwantar da su ba sai an san yadda za a yi ko a sa su aka faɗa a shafa musu baya duk dai da za a yi su yi gyatsa sai an yi ko me dalilin yin haka
to a lokacin da suke shan nonon nan suna haɗin nono da kuma iska idan ya kasance iska tana kasan ruwan nono iska tana iya turo nonon waje idan ya kokarin yatsa amma idan aka dan taga shi yadda nonon zai yi kasa iska kuma ce ya sama sai kasance iska ce ta fita kadai ba tare da nonon ya fito ba kuma idan iska ta fita sai kasance akwai dan sauran stress kenan a cikin ciki wanda za a iya ƙara shan nonon
likita so tare zaka ga su yaran sukan fiye yawan bacci wanda ma har sai a ce ya kamata su tashi su sha nono amma baccin nan bai ya hana su shin idan aka ga yaro jariri sabon haihuwa yana yawan bacci abin damuwa ne ko kuma ba abin damuwa ba ko ɗabi'an shi ne
jarirai sukan iya yin bacci tsakanin awa 14 zuwa awa 17 a rana to kamar yadda muka yi bayanin cewa cikin nan baya iya aje abinci na tsawon lokaci duk inda yaro ya bacci ya yi awa 4 to duk abin da ke cikin nan ya zazzage to shi yasa da buƙatar idan bacci har ya kai awa 4 nan to a tada jaririn a bashi nono sannan yana daga cikin al'adun jarirai su ba su san wani bambancin dare da rana ba idan bacci ya zo saboda haka idan ne baccin nan fiye da ƙarfi da awa 4 to da buƙatar a tada shi a bashi nono idan mahaifiya ba ta samu bacci ba da rana to da dare kuma yana iya kasancewa shi yana buƙatar misali a yi wasa da shi ita kuma tana jin bacci to shi kuma baya bambanta tsakanin dare da rana a wurin bacci ma saboda haka idan awan nan ta yi dole yana buƙatar abinci to dole fa a bashi abinci saboda kada bukatar bayan awa uku zuwa awa hudu a tada jariri a bashi abinci yana daga cikin al'adun jariri numfashin shi yakan yi da sauri-sauri sai kuma ya huta sai da sauri-sauri sai ya huta ba kamar yaron da ya girma ko babba wanda za a iya ce mai a turance regular shi na jariri zai zo ne da sauri-sauri sai kuma ya huta sai da sauri-sauri sai ya huta amma dai inda za a kirga za a ga cewar baya cin tsakanin cycle 40 zuwa 60 to wannan dabi'a ce wanda yana ƙara girma za ta canza
to masu sauraron mu kada da yi ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Allahun Musa Tahir
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
a gaida malamai yanzu kuma ga kadan daga dindin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email ra'ayi na farko ra'ayinka ne Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a kace gwamnatin Najeriya mun jikin danko Nnamdi Kanu to ya kamata tunda kin baiwa yakuwa ruwa ki tuna da yalo ya kamata su ma yan ta'addan da ke zama barazana ga rayukan jama'a da ke yankin arewa ki gaggauta kamo su in dai zaki adalci ra'ayin na gaba ra'ayin ki ne Amina matar Kadura Digaga dan Fulanin Warji kika ce a gaskiya ya kamata hukumomi a Najeriya su tashi tsaye domin ganin sun tada mutane da ke zaune akan hanyoyin ruwa tun kafin damuna ta ƙara tsunduma ruwa yayi yawa da zai kawo ambaliyar ruwa da kuma zai sa asarar rayukan jama'a da dukiyoyinsu muna addu'a Allah ya kawo mana damuna mai albarka amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya kace daga dukkan alamun shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Deby ba shi niyyar ba da mulki ga farar hula kamar yadda aka tsara zai ci gaba da mulki ne kamar yadda mahaifinsa ya yi dama malam Bahaushe ya ce barewa ba za ta gudu ba dan ta yi rarrafe to ra'ayin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da aikowa sannan a hankali za mu rika karantowa shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga Hafiz da Tishin muhimman kanin labarai
wani bincike da aka yi ya nuna cewa musgunawa da Beijing take yi wa ƴan guhura kasashen waje ya bazu zuwa kusan kasashe 30 a sassan duniya musamman saboda waɗannan gwamnatocin kasashe da suke karɓar bakuncin su suna tsoron ƙarfin ikon Beijing da kuma tasirinta rahoton wanda aka yi wa take da ba wurin gudu balle boyewa tsarin China na takurawa ƴan guhuru yayin nazarin hanyoyin da China ta yi amfani da su don rufe bakin ƴan guhuru masu adawa da su da ke wajen iyakokinta A ranar Laraba da ta gabata Amurka ta sake jaddada ci gaba da goyon bayanta na kwashe dubban 'yan Afghanistan waɗanda suka taimaka wa sojojin Amurka a lokacin yakin kusan shekaru 20 a Afghanistan. An gano rukunin waɗanda suka nemi shirin bizar baki ta musamman waɗanda suka yi aiki a matsayin masu fassara da tafinta da kuma waɗansu mutane da suka taimaka mana da ke cikin haɗari. An samu kamfanin Donald Trump da kuma babban jami'i mai kula da harkokin kuɗinsa. Bisa da laifin da suka samu asali daga masu bincike a New York kan harkokin kasuwancin tsohon shugaban ƙasar.
To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai ku tare mu da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun karin bayanai da rahotanni inda kuma za ku iya yin tsokaci ko ku aiko da sakonninku ta hanyar email zuwa sashen hausa@voanews.com kuna kuma ya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Julie Gresham da ta da shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri sai kuma can da yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana.